أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لكن هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يزيد مجي مغانا درن الهمسني درن أشرين دترى قوات الربيع الأول يجي رمان زون الله صلى الله عليه وسلم نددبو ليا دريو بلو تلاتين دتقس جيلي لأشرين دتقس قوات شابيو بيبوبيو لشاشدة ميلادية إن شاء الله تعالى. تمريد بياني يقباتا ألا مدوك تنسلكي قدري زنزوان مسلاتي بالأنفار يندرسي إن شاء الله تعالى أسكن أينهم وتدتاه الأصول الثلاثة. وما إن شاء الله تعالى قبلي دي قباتا وانا درسن زيرك أبو داني أقوة رانا أصبر فكان مقربة لإشاء إن شاء الله تعالى. أما ينسو لفارة واني زامي قبلي إن شاء الله تعالى مدعوك درسي كودا يوني دبوبي إن شاء الله تعالى صورا أبن لكما زيب يوبا يسيرنا أصبر بإذن الله. من ربو الله مرقوكي سركي لما ينفي فينا الخير يفهم تردمو ديدي يبامي إيوكم أيكة ديدي يكم الشريط دموزوا قابل نكشيني ديدي. وان اللتافي كما يدبك جنسو ننسى مطن الأصول الثلاثة وأدلتها. متن الأصول الثلاثة متنيني نآنهم واتوز الشكاشكي بداو وأدلتها دكما دليلا وأنن شكاشكي بداوك وأن نسكذو أسكن لتاف ألا دحديثا أن محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم واندا بايا ودات القوة المسلمين أتيا جاهل وأنن مسألون نظام ذو متتونا عن اللتاف. Kuma malamai sukan yi bayani dangane da abin da ya shafi ilimi gaba daya. Ilimi gaba daya ilimin da yafi kowane ilimi muhimmanci jama'a a cikin ilimomi shine ilimin tauhidi, ilimin sanin Allah madaukakin sarki. Domin da wannan ilimin ne kadai mutum zai iya samun jagoranci Allah madaukakin sarki ya shirye da shi zuwa ga gaskiya, zuwa ga daidai, kuma ya je ya haɗu da ubanginsa a ran tashar kiyama babu wata matsala. Kenan matsalar tauhidi tana da shi sun ajallul masail, mafi girman matsaloli na addini da ake tattaunawa akai. Kuma yana daga cikin abin da idan bawa ya rike shi da gaskiya to Allah madaukakin sarki zai datar da shi zuwa ga samun aljannatansa, aljannati waɗanda suke masu ainihin wato ni'imomi a cikin su. Allah ta'ala ka sanya mu daga cikin bayinka waɗanda za ka alƙata da samun aljanna. Kamar yadda yake a gefe guda kuma duk mutumin da ya kauna kai gabarin kaɗaita Allah maɗaukakin sarki da bauta ya ƙirƙiri wani ainihin wato ko wasu a matsayin ya ɗauki wasu a matsayin kishiyoyi ga Allah ko tamka ga Allah waɗanda suna iya yin yi wa al'umma abin da Allah kaɗai ke yi, ko kuma ana ganin suna tarayya da Allah madaukakin sarki a cikin bauta, to wannan kuma ya taɓi ya lalace. Wa gurbe farko da za a yi masa a nan duniya shine dukkanin aikin da ya aikata kakkab waɗannan ayyukan za su lalace. Na biyu shine kuma Allah madaukakin sarki zai haramta masa shiga aljanna baki ɗaya, domin yana daga cikin abin da malamai suka kalla game da ilimin tauhidi suka ce idan ɗan wuta suka shiga wuta, ɗan aljanna suka shiga aljanna, su bayin Allah musulmi waɗanda suka rayu musulmi masu sabo amma sun mutu da tauhidi, sun mutu suna ainihin kaɗaita Allah madaukakin sarki da bauta, to gaba ɗaya waɗannan bayin Allah ko da an shigar da su ta jahannama akwai ran da za su fito, za su fito da ceton Allah madaukakin sarki. Allah zai ce ku je gidan wuta ku ciro dukkanin wanda yake faɗin kalmar la ilaha illallah kuma ya faɗe ta ne yana mai tsarkake Allah madaukakin sarki cikin zuciyarsa, don haka za a je a ɗebo waɗannan mutane daga gidan wuta lokacin sun narke sun yi zama kamar gawayi, a ɗebo su a zuba su a cikin ma'ul hayat ma'ul ruwan rayuwa, daga wannan lokacin kuma sai a sanya su a gidan aljanna. Ala ayyati halin dai akwai ranar fita daga ina? Daga wuta. Amma mutumin da yake ji daɗin duniya Allah ya hore masa dukiya ya ji daɗi ya more da dukkan nau'in morewa, to jama'a ko da wannan mutumin ana ganin ya caba a duniya ko, to in ya je lahira zai dawwama cikin azabar Allah, Allah ka kiyashe mu. Kuma shi da kansa zai taɓa cewa tun da yake bai taɓa samun wata ni'ima ba a rayuwarsa. Haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa za a zo da ɗaya daga cikin mutanen duniya waɗanda a rayuwarsa bai taɓa yi wa Allah bauta ba ko kuma yana shirka da Allah, ya saɓa wa Allah ganin damansa amma Allah ya masa ni'imomi a nan duniya. Haka manzon Allah ce bi an'umi ahli dunya, mutumin da ya fi kowa jin daɗi da morewa a rayuwar duniya. Idan aka zo da shi fa yusbahu fin nari sabgha, sai a tsoma shi a wutar jahannama tsomawa guda ɗaya sai a kamo shi. Sai Allah ya tambaye shi ya kai ɗan adam, shin ka taɓa ganin wani alkhairi tun da kake a rayuwarka? Sai ce la wallahi ya rab, ya ce wallahi na rantse da kai ya Allah ban taɓa jin daɗi ba a rayuwata ko da su ɗaya, ko da na sakon ɗaya ban taɓa jin daɗi a rayuwata ta duniya ba. Kaga daɗin ya yi bai kenan, daɗin ya riga ya wuce a nan gidan duniya ko? Sannan na biyu kuma sai a zo da wanda ya fi kowa talauci, ya fi kowa shan wahala a rayuwarsa ta duniya. Idan aka zo da shi fa yusbaghu fil jannati sabgha, shi kuma sai a ɗan tsoma shi a gidan aljanna tsomawa sau ɗaya sai a tsamo shi. Shi mai to ya kai ɗan adam, hal marra bika ba'sun hal masa bika hal marra bika ba'sun qat, shin ka taba shan wahala a duniya? Shin ka taba samun wata cuta a rayuwarka? Sai ce la wallahi ya rab, ma massani ba'sun qat, ce na rantse da Allah ya Allah wani sharri bai taba samu na, ban taba samun wani talauci ko na a duniya ba. Saboda mene? Ya riga ya banta. Wannan kaɗai ya sai nuna maka tsananin azabar wutar jahannama, tsomawa fa sau ɗaya a zaro mutum kawai, wancan kuma shi ma tsoma shi aljanna a ainihin wato zaƙulo shi. Allah ta'ala ka gafarta mana. Don haka ya zama wajibi jama'a a kan mu musulmi mu san cewa mafi girman abin da za ka jiri shi gaba ga Allah a ranar tashin alƙiyama shi ne kaɗaita Allah da bauta. Babu abin da Allah yake kishi a kai kuma ya ƙi jinin a yi masa irin kishiya. Allah baya son kishiya, shi yasa ma Allah ya ce ba zai yafe wa duk wanda ya gwama shi da wani a wurin bauta ba. An gane wannan ko? Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha'u, Allah baya gafartawa idan aka hada shi da wani a wurin bauta, sai dai yana gafartawa ga abinda bai kai shirka din ba, ga wanda ya so. Jama'a an gane wannan ko? Allah ta'ala ka shirya da mu. dan haka insha Allah ta'ala haka zamu zo mu fara karanta wannan littafi din mu kuma yi kokari mu natsu mu kiyaye dukkanin gabobi da kuma abin da malamai suke sa karantar da mu wanda ya rubuta wannan littafin shine nan Al-Sheikh al-Islam Al-Allama Muhammad ibn Abdul Wahhab Allah ya madaukake zaki ya gafarta mishi wannan malami jama'a malami daga cikin daga kuma malaman sunna daga cikin malaman tauhidi malaman Allah wadanda suke kokarin tsayar da adalci a bayan kasa da kuma tabbatar da kadaita Allah da buta mutumin kasar Saudiya ne a yau da ake cewa kuma an haife shi ne a garin ainihin wato Najd garin kira An-Najd a kasar Saudiya an gane wannan ko kuma shi mutumin kabilar Taym an gane ko kabilar Banu Taym dan ha ana masa alkunya da wannan At-Taym Allah madaukake shi ya ji kansa wannan malami ya rubuce rubuce da dama dangane da abin da ya shafi tsayar da tauhidi kuma tsayar da bauta ga Allah kamar yadda muke iya gani a bangon littafin da yace al-usulus salasati wa adillatuha sai yace wa yaliha al-qawa'idul arba kaga kenan dukkan littafin nan guda biyu shi ya rubuta amma ga guda uku sai aka biyo bayan su da guda nawa da guda hudu bayan an gama wannan kuma sai a dauko usulus sitta an gane wannan ko jama'a Allah ta'ala ya dace da mu dan haka wannan malami jama'a shabagwar mai yana daga cikin malaman da har ila yau kake samu wasu daga cikin yan bid'a suke zagin sa suke cin mutuncin sa wannan kuma yana daga cikin hasanat ayyukan alkhairi da Allah ta'ala ya kaddara cewa zai ci gaba da morewa a cikin kabarin sa domin duk mutumin da yake yawan zagin ka yare ma kage yana cin mutuncin ka ko to a ranar tashi alkiyama ayyukan shi na lada sallah da yayi azumi da yayi zakka da yayi da'a ga iyaye komai da yayi za a rika diba daga cikin ladan sa ne ana biyan ka saboda haka ma bina ka na fada da shi mutumin da yake maka tattali a gidan lahira kaga ba ka bayin fada da shi shi yasa ɗaya daga cikin magabata al-Imam al-Hasan al-Basri Allah madaukake zaki ya ji kansa ya samu labarin cewa wani mutum yana ta zagin sa ce to ya samu labari yana yawan zagin sa yana gulman sa yana yayatawa a cikin mutane da labari ya san Hasan al-Basri sai ya ce oh suwa na an ji dadi sai ya je dibi kyauta mai tsoka ya je gidan sa ya sallama da shi sai ya mika masa kyauta wannan malam saboda me haka man akrama kallahu ya za a zo kuma da irin wannan kyauta babba ba ce a na samu labarin cewa kana ta mun tattare a gidan lahira dillalin azuminka da sallanka da zakkanka dukkan tattara mu a gidan lahira za a bani tunda kana yawan cin nama na kana yawan yayata na azumi ina fata an gane wannan yace shi ne nazo maka da wannan kyauta da rage maka zafi in rage maka zafi daga cikin irin abubuwan da kake min na munin aiki masu riwaya suka ce mutumin nan bai kara gurbin Hasan al-Basri ba saboda ya tuna aiko tunda manzon Allah ya bayyana a cikin hadisi a tajiri manil muflis kun san wane ne matsiyaci wanda ake wa fallasa sabai suka ce ai mu dai a cikin wanda ake kira suna al muflis shine wanda bashi da kuɗi bashi da kosisi shine nan wanda yake al muflis sai manzon Allah ya ce al muflis fallasashe shine wanda zai zo a ranar tashi alkiyama ga ladan azumi ga ladan sallah ga ladan aikin haji ga ladan biyayya ga iyaye dukkanin wannan ladan nashi zai zo amma wa qadisha ta mahaza ya taba zagin wani wa safaka da mahaza ya zubar da jinin wani wa akala mala hadha ya ci dukiyar wani sai a dinga diba a dinga fa yu'khadhu hadha min hasanatihi sai dinga diban ayyukan ladan sa ana bai waɗannan mutane da ya zalunta layi da sai Allah ya layi za ai manzo Allah ya ce in kuma aka gama ayyukan ladan sa kare kakaf ba a gama biyan jama'a ba sai a dinga cewa to ku jama'a ku yi hakuri sai a dinga rago zunuban su kuma ana ƙara jibga masa akan kuma laifin da yake da shi a dinga debowa ana jibga masa sai malaiku su kama shi kuma su yi jahannama da shi Allah ka kiyaye mu wannan malami babban malami ne wanda za mu ware wani lokaci musamman ko rana guda mai tarihinsa insha Allah ta'ala da irin gwagwarmayar sa wajen ainihin wato tsayar da tauhidi, Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi. Ya buɗe wani littafi da bismillah, yace bismillahir rahmanir rahim, da sunan Allah mai rahma mai jinkai. Wannan malamai suka ce aljaru wal majrur, aljaru wal majrur muta'alliqun bi mahdhufin, wanda an makala shi an rataye shi da wani abu da aka cire, shine me astaeenu, ma'ana astaeenu bismillahir rahmanir rahim, ina farawa ina mai neman taimakon Allah mai rahma mai jinkai. An gane wannan ko? To malamai sukan rubuta littafai sai su sanya bismillah a farko, me yasa? Saboda koyi da alqur'ani ko? Alqur'ani da bai aka bude shi bismillahir rahmanir rahim. Sannan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama duk lokacin da zai yi mutane wani jawabi shi ma yakan fara da fadin mene? Bismillahir rahmanir rahim. Idan zai rubuta wasiƙu zuwa ga sarakuna a zamaninsa waɗanda yake kiran zuwa ga addinin musulunci, da me yake farawa? Bismillahir rahmanir rahim. Idan za a kulla wani alƙawari ko wata ainihin wato yarjejeniya, da me yake farawa? Bismillahir rahmanir rahim. Dan haka malamai suka ce marubuta suna farawa ne da bismillahir rahmanir rahim. Suka ce duk kuma wanda ya fara rubuta littafinsa ba bismillah, to wannan ya saba wa sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ba dan komai ba, sai dan haka manzon Allah yake, kuma haka sunnar magabata ta gabata. Mutum duk abin da zai fara ya fara da sunan Allah madaukakin sarki, yana mai neman taimako, yana mai kuma farawa da sunan Allah din, saboda Allah ya albarkaci wannan littafin nashi. Jama'a an gane wannan ko? To malai yace dai bismillahir rahmanir rahim, Allahu ne musa sunan Allah ne ko? Sunan ne Allah, wanda ba wanda kuma yake tarayya da Allah a cikin irin wannan suna. Dan baka taba ji wani mai suna Allah ba, kun taba ji? Ka taba ji ka ji angoku ko laye wasu ka ji wuce ka ji rancen wani Allah, Allah zo, ka taba ji wannan? Ba za ka taba ji ba. Sai dai waɗanda suka lalace daga cikin sufayi mabiya addinin haƙiƙa, su ne nan suke cewa komai Allah ne. Don haka idan aboki da aboki sun haɗu sai ce ah Allah ya aka yi ne, shi wani ya ce wallahi Allah ina nan ƙalau, saboda tsabar raina Allah. Wannan sun san mai Allah kuwa, wai shi ma Allah ɗin ya narke da halittunsa gaba ɗaya. Don haka duk wani abu da ka gani daga cikin halittun Allah samu mai wannan abin, shi ma Allah ne. Kaga wannan aƙida ce wacce ke ɓata addinin musulunci gaba ɗaya, ba ma musuluncin ba ne wannan jama'a. Wanda ya fara kawo wannan ideology ɗin a musulunci shi ne Ibn Arabi At-Ta'i Al-Andalusi, shi ya fara kawo wannan. An gane wannan ko? Theory ɗin shi ne komai Allah ne, kuma Allah komai ne, shi ne theory ɗin nashi. Everything is Allah and Allah is everything. Wannan shi ne aƙidar tashi. Ya dinga kawo abubuwa mabambanta baƙi a cikin addinin musulunci. Amma alhamdulillah, Allah maɗaukakin sarki ya mana baiwa da samun malamai na sunna waɗanda suka yi rubutu, suka yi ƙoƙarin yin raddi a kan irin abin da waɗannan miyagun malamai suke rubuta domin ɓatar da mutane ga barin addinin Allah. Allah maɗaukakin sarki ya saka musu da mafificin alkhairinsa. Shi yasa Allah ta'ala ya ce rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'buduhu wastabir li ibadati hal ta'lamu lahu samiyya. Shi ne ubangijin sammai da ƙasai da abin da ke tsakaninsu, don haka ku bauta masa shi kadai, kuma ku yi juriya da dagewa akan bauta masa. Amma kun taɓa jin wani mai irin sunansa? Ka taɓa jin mai suna Ar-Rahmanu? Ka ji wuce aka ce Ar-Rahmanu zo, baka taɓa ji ba. Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai ya kaɗaita wannan sunaye, gabaninsa ba a sabo ne mai irin wannan sunan ba. Ina fata an gane wannan. Suna Ar-Rahman shi ne ma'ana Allah mai yawan rahma. wanda rahmasa ta mini ta wadaci komai wa rahmati wasi'at kulli shay rahmar Allah ta riga ta gabaci komai shine ma'ana ar-rahman me yawar rahma si ar-rahim me jin kai ar-rahman kalma ar-rahman ta shafi musulmi da kafiri haka malaman tafsiri suka ce mu'mini musulmi ya shiga ciki sannan kuma kafiri ma ya shiga ciki da wannan rahman ce ta sarrafa kafiri na jin dadi a duniya ya shiga mota mai kyau ya samu gida mai kyau ya ji dadi ya more a rayuwarsa amma iyaka jin dadin a nan duniya ne in ma ya gama da jin dadin kenan an gane wannan ko amma in lahira ba shi da wani jin dadi kuma ba shi da morewa dan haka shi yasa duk abin da kaga Allah ya halitta a duniya jama'a na jin dadi da morewa ko dan masu imani akai shi yasa Allah ya ce qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-tayyibati min ar-rizq qul hiya lil-ladina amanu fil hayati ad-dunya khalisatan yawm al-qiyamah kace da su waye ya haramta qawa wacce Allah ta'ala ya sanya ta ga bayinsa da kuma ababe dadada na arziki kace da su waɗannan abubuwa na arziki na Allah ne a nan duniya da kuma lahira a nan duniya dan su akai a lahira kuma ta takaita ga su ne kadai ma'ana ba wani zai ji wani dadin sai mu'mini dan haka in kana son ka shiga aljanna aljanna da Allah ta'ala ya ce fiha na'imun muqimun to ka dimanci bautan Allah wanda a cikin ta akwai fiha na'imun ni'imomi ne muqimun dawwamu wanda ba sa kare in hadha la rizquna ma lahu min nafad wannan arzikin mu ne inji Allah kuma baya kare ba domin akwai hanyoyi da yawa da Allah zai haramta maka jin dadi ai koko jama'a kuma aljanna babu wani abu da zaka cika ji baka jin dadin sa dan misali mutum da aka kawo yanzu abinci ana aka kawo nama kaza da komi amma kuma aka dan cika yaji shi kuma yana da ƙursa gashi dai kyauta aka dauka aka bashi amma jama'a ga dadin an bashi ai ko amma zai ji dadin cin wannan abu kila ma ba zai ci mai ba saboda mene saboda ciwo kaga dai an haramta masa to shi yasa Allah ta'ala ya ce la maqtu'atin wala mamnu'a alqawrin aljanna alqawrin na ni'ima ko la maqtu'atin baya yankewa wala mamnu'a sannan ko ba a hana dan aljanna cin wannan arziki yanzu lokacin sanyi ne misali wanda ya dauko ruwa yanzu sassanya a firiji baka zaka ji dadin sa illa ka sha ma take bane ka tamini ta dashi kaga haramta maka shan ruwan sanyi a wannan lokacin sai dai aka ce in zaka sha maka sha ruwan dimi to aljanna babu wannan jin dadi ne tabbatar shi a gidan lahira kalmar ar-rahim ita kuma tana bayani game da jin kai da Allah zai mu'mini a gidan lahira su kadai ke samun wannan su kuma a gidan lahira babu wanda yake tarayya da su a cikin wannan jin dadin kamar yadda muka bayani a wancan hadisi Allah ta'ala ka dace da mu dan haka mai littafi yace bismillahir rahmanir rahim ma'ana ina neman taimakon Allah madaukakin sarki a wajen mene a wajen fara karanta wannan littafin ko rubuta wannan littafin a karan kansa an gane wannan ko kuma Allah madaukakin sarki ya amsa masa addu'ansa kuma littafin ya zama karbabbe Allah ta'ala ya gafarta mishi to malamin sai ya fara bude wannan littafin da wata kalma mai matukar muhimmanci da yace bismillahir rahmanir rahim sai yace i'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allum arba'a masail Allahu akbar yace i'lam kasani ya kai musulmi kasani ya kai dan adam wanda Allah ta'ala ya daura maka bauta a kanka da kuma ainihin wato sanin addininsa annahu lalle yadda al'amarin nan yake yajibu alaina ya zama wajibi a kanmu an alai ta'allumu arba'i masail musan abubuwa guda nawa abubuwa guda huɗu abubuwa guda nawa abubuwa guda huɗu to anan ku dubi da malamin ya faɗa yajibu alaina bai ce mustahabbi bane akan mu dan daga cikin abubuwan da Allah ta'ala ya sanya a matsayin mizani na ainihin wato abinda ake daura ayyuka na alkhairi alwujubi na shi ko aka ce alwajibi mene alwajibi ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi abinda duk idan ka aikata shi za a baka lada in kuma baka aikata ba za a baka mene zunubi an gane wannan ko sai mustahabbi shi kuma almustahab suka ce ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi abinda in ka aikata za a baka lada amma in baka aikata ba fa ba za a rubuta maka zunubi ba daga nan sai almubah almubah halas shine malami kace ma la yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala fi'lihi abinda in ka aikata ba za a baka lada ba in kuma ka bashi ba za a rubuta maka zunubi ba ina fata an gane wannan to daga ciki kaga sai malai ya tsawo ne sai ce annahu yajibu alaina kenan da za mu ki koyon waɗannan matsalolin abubuwan nan guda hudu mun saba wa Allah ko ba saba masa ba mun saba wa Allah ku fahimci maganar shi jama'a da za mu kyale waɗannan ababe guda hudu da malam zai lissafa mana ko mu ki koyon su to kai tsaye mun zama masu saba wa Allah sai ka tsaya ka ji ka san su ma ballantana ka kiyaye ballantana ka yi aiki da su jama'a an gane wannan aiko na'am to shine wannan malamin ya faɗa yake cewa annahu yajibu alaina sannan jama'a ku duba yadda malamai na Allah suke yi jama'a wajen tarbiyyantar da al'umma da yazo farko bai ce bai fara zubo karatu ba kawai sai ya fara maka tattausa maka lafuzza masu daɗi i'lam ka sani rahimakallah Allah ya ji kanka sai ya fara maka addu'a saboda mai zuciyarka ta yi taushi ka ji daɗi cewa gashi malam ya fara min da addu'a ya ce Allah ya ji kana to bari zai ji menene malam zai faɗa min la shakka wani abu mai amfani zai biyo baya ko tunda har ya ce maka rahimakallah to haka ake so jama'a wajen karantarwa ana son malami ya zama mai taushin hali wajen karantar da ɗalibansa wannan zai sa ya rika jawo su kusa da shi su ji daɗin rayuwa da shi kuma su ka ɗaukan abubuwan da ke karantar da su domin ka'ida ne malami zai karantar da ɗalibi yana jin tausayinsa ko da kake gani a makaranta malami yana dukan ɗalibi ba wai dan baya son shi bane ba wai dan mugunta bane sai dai dan yana tausaya wa ɗalibin kai ya lalace ma'ana yana masa ne akan ya tsayu ya zama mutumin kirki kada ya lalace jama'a an fahimci wannan ku to malamin da ya tashi kawo wannan sai ya ce maka i'lam rahimakallah ka sani kuma Allah madaukakin sarki ya ji kanka sai ce lallai ya zama wajibi a kan mu kaga bai ce annahu yajibu alaihim ba sai ce yajibu alaina musuwa mu musulmi ta'allumu arba'i masail sanin abubuwa guda hudu matsaloli guda hudu ya ce matsaloli saboda wasu abubuwa ne za a tattauna a kuma yi bayanai a kansu waɗanda ya kamata ka sani shi sa kake masail matsaloli guda nawa guda hudu yace al'ula na farko shine al-ilmu shine ilimi dole ne wajibi ne akan kowane musulmi ya zamto yana bautawa Allah bisa ilimi bautawa Allah da ka bisa ga jahilci jama'a yakan sa Allah madaukakin sarki ya ci karɓin wannan aikin da bawa ya aikata ina fata an gane wannan shi yasa kalmar farko da Allah ya fara yau manzon Allah wahayi da yace mene iqra bismi rabbika alladhi khalaqa kaji sannan da ya tashi ko sai ce fa'lam fa'lam ka sani cewa ka nemi sani ka sani cewa annahu la ilaha illallah yadda al'amari yake fa lallai babu abin bauta bisa cancanta saiwa sai Allah واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم انا قال سي الله يجي فاعلم ashe wajibi ne neman ilimi akan kowanne ɗaya daga cikin ku? Wajibi ne jama'a neman ilimi a matsayin ka na mutum musulmi, wajibi ne ka nemi ilimi. Jama'a, ina fata an gane wannan. To ilimin da malam yake magana a nan kuma, duk lokacin da kaji malamai suka ce maka al-ilmu sukan shiru, al-muradu bihi al-ilmu shar'i, al-muradu bihi maza al-ilmu shar'i, suna nufin ilimin shari'a, ilimin sanin Allah, ilimin sanin yadda za a bauta wa Allah. Jama'an gane wannan ko? Shine al-ilmu anan. To sai maka sharhi wani irin ilimi, sai ce maka wa huwa ma'rifatullah, shine ilimin sanin Allah. Wa ma'rifatu nabiyhi sallallahu alaihi wa sallam, da sanin annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Wa ma'rifatu dinil islam bil adillah, da kuma sanin addinin musulunci da dalilai dalla dalla. Allahu akbar. To wannan ilimin jama'a da muke magana kai, da za a tambaye ka menene ilimi, me za a bada amsa? Na'am, akwai ne ba mu amsa? In aka ce menene ilimi, ilimi ne ce maka sani ko haka ne ƙarshen ta nake nuku? To menene sani? An gane, malamai suka ce abin da ake kira suna al-ilmu shine idraku shay'i ala ma huwa alayhi idrakan jazima, shine kirdadin abu da kokarin sanin wani abu akan yadda abin nan yake, sani na hakika, shi ake kira mene? Al-ilmu. Idraku shay'i ala ma huwa alayhi idrakan jazima, sanin abu a yayin asalin yadda yake, kuma sani na hakika, sanin da bashi da wata alaka da shakka, sanin da bashi da cakuduwa da mene? Da wani sufai na jahilci. To da kuma za a tambaye ka menene jahilci? Na'am, da za a tambaya
rashin sanin abu akan hakika abin inda abin yake.
Madalla, barakallahu fik. Shikenan kawai, sai ka ce kawai idraku shay'i ala khilafi ma huwa alayhi idrakan jazima, kawai zaka dan canza wancan, shine sanin abu sabanin a asalin yadda yake a tabbace, shine jahilci. Shi yasa wani sai ka ji yazo yana ta magana, ya gudu littafi yana ta magana, amma kuma jahilci yake faɗa, ba ilimi ba. Me yasa? Saboda abin ba a yadda yake fassara shi yake ba. Wani zai ce zai dauki alqur'ani ko hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yace zai fassara, amma kuma zai fassara, yana fassara daidai? Ba zai iya fassara daidai. Me yasa? Bai koma zuwa ga malamai ba, bai koma da fassara zuwa magabata na kwarai ba. Shi yasa ya samu kanshi a cikin matsala. Hatta sahabbai jama'a suna jin tsoron yin magana game da alqur'ani, ba sa san su faɗi fassarar da ba su sani ba. An taɓa tambayan Abubakar Siddiq radiyallahu anhu, fadin Allah ta'ala wa fakihatan wa abba, me ma'anar wa fakihatan wa abba? Sai ce ban san ma'anar ta ba. Kace yanzu kai Abubakar babban sahabi ka san ma'anar ta ba? Yace eh. Yace wace ƙasa za ta ɗauki nauyina, wace sama ne za ta lullube ni in aka waye gari ina faɗin abin da ban sani ba gaba ga Allah, ina ƙirƙirar abin da ban sani ba in jingina wa Allah? Ma'ana yana ganin girman wannan abu, ya faɗi maganan ba tare da yami ba, ba tare da ya san abin a hakikanin yadda yake ba. Ina fata an gano na jama'a. To wannan shine al-ilmu, kuma shine al-jahl. To jahilci kuma kala biyu ne. Jahilci kala nawa ne? Kala biyu ne. Akwai al-jahlu al-basir, akwai al-jahl al-murakkab. Al-jahl al-basir shine jahilci sama-sama, shine a waye gari mutum a rayuwarsa gaba ɗayansa bai san wani abu na shari'a wa yadda ya kamata ya san shi ba. Ina fata an gane wannan. Mutum ya san bai san abubuwa da yawa ba a rayuwar shi, to sai a ce wannan jahili amma basiri. Da za ka zo ka tambaye shi a wata shekara aka yi yaƙin Badar, sai ce maka wallahi ban sani ba, amma ina neman sani. Kaga jahilci menene? Basir, mai sauƙi ne. akwai kuma al-jahl murakkab, jahilci wanda yake jahilci na bata, irin wanda zaka tare shi mai hawa da juna. Misali irin wannan da zaka tambaye shi wace shekara kai yakin baka, sai ya ce maka ina ganin dai shekara ta bakwai ne. To kaga wannan shine asalin jahili, la yadri wa la yadri annahu la yadri, shi bai sani ba kuma bai san ma bai sanin ba. Amma kuma da zaka zo kana magana da shi sai ya kwarna maka ai shi ya san wannan abu ko bai sani ba. Dan haka kusan dukan mun muna da mene, al-jahlul basir, shine jahilci dan sama sama. Dan zo an tambaye ka baka sani ba, amma in ka je makaranta ka koyo fa sai ka iya. Ina fata an gane wannan jama'a, Allah ta'ala ya shirye da. To waɗannan abubuwan jama'a suna da muhimmanci da mu san su. To ilimi shi kuma malamai sun kafa kashi biyu, suka ce akwai al-ilmu ad-daruri, akwai al-ilmu an-nazari. Ilmu ad-daruri shine ilimin da dole wajibi sai ka sani, abinda dole ya zama sai ka sani, kaman ka san waye mahaliccin ka. Awal ilmi ad-daruri ko dole ka sani da zaka yi sallah, dole ka sani da zaka yi azumi, dole ka sani da zaka yi zakka, dole ka sani da zaka yi iyaye biyayya, dole ka san yadda zaka aiwatar da mu'amala tsakaninka da mai bayi yan uwanka. Shi al-ilmu ad-daruri, wannan dole ne akan kowane musulmi, ka sai da zaka ci, yadda zaka sha, yadda zaka sa tufafinka, ilmu ad-daruri. An gane wannan ko? Akwai kuma al-ilmu an-nazari. Al-ilmu an-nazari shine kuma abin da ke da bukata zuwa ga nazari da kuma kafa dalilai akan wajibcin abu. Misali da zaka ce mai to menene hukuncin yin niyya yayin da zaka yi alwala, sai ya ce maka wajibi ne. Me yasa ya zama wajibi? Manzo Allah ya ce innamal a'malu binniyya. Amma kuma kaga in wancan ne shi ya san dai wajibi ne, amma zaka tambaye shi dalili bai sani ba. Ina fata an gane wannan. To akwai yammanci tsakanin al-ilmu ad-daruri da kuma mene, karamin yaro da zaka haife shi yanzu akwai wanda ke koya mishi shan nono, akwai wanda ke koya mishi cewa ya fara kuka, akwai wanda ke koya mishi shakan iska, ba wanda ke koya mishi wannan. Akwai wanda ke kama mishi kama nono ka ce kai malam jinjiri, malam jinjiri da Allah ka taimaka, ka ga ga yadda ake kama nono nan ka sha, in ka ji ka koshi to sai ka saki. Akwai wanda ke koya masa wannan, ka wani ilimin baruri. Ina fata an gane wannan. Amma duk ilimin shari'a da zaka sani, sallah, azumi, zakka, komai shi yana da alaka da al-ilmu an-nazari. To wannan ilimin an-nazari din jama'a wajibi ne akan kowane musulmi ya zama yana da shi. An gane wannan ko? Kuma jama'a ilimi kamar yadda malamai suke bayani cewa wannan ilimin an-nazari din jama'a sai Allah madaukakin sarki ya tambayi kowa a ranar tashin kiyama. Mu san da wannan jama'a. Al-ilmu an-nazari ilimin da zaka yi domin koyon addini ko, dole Allah ta'ala sai ya tambayi kowa a ranar tashin kiyama. Ina dalili akan haka? Yayin da aka binne mutum a kabari ba a tambaye shi? Na'am? Ba a tambaye shi? Me yake cewa da shi? Bar rabbuka wa ma diluka wa man nabiyuka wa ma amaluka. Tambayoyi ne guda hudu, kowa sai ya ansa. Na farko dai man rabbuka, waye ubangijinka? Dole ka ce Allahu ko? Wa man nabiyuka ko wa man hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum? Dole ka ce Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, nayi imani da shi, nayi kaza nayi kaza. Sannan na uku, me addininka? To ce addinina shine musulunci, dinil islam, addinina shine musulunci. Na hudu shine za a tambayi kowa jama'a, ku ci ku tsara ku ci, za a tambayi kowa wa ma amaluka, menene aikinka a duniya? An sai ta ce qara'tu kitaballahi wa amantu bihi wa saddaqtu bihi, na karanta littafin Allah kuma na yi imani da shi kuma na gaskata shi. Mutumin da bai karanta Qur'ani, bai zuwa ya koyi karatun Qur'ani, ballantana yaje wajen da ake fassara alqur'ani yaya akwai an so wannan tambayan kuwa akwai ta shi yasa Muhammad ibn Zakka yana cewa ya kuma ya tafi gidan ya tafi gidan ya riga mu gidan gidan ƙarya gidan gaskiya can ba ƙarya kuma shine wanda mai sani da an tambaye shi man rabbuka وما دينك ومن نبيك وما عملك سيتي ها 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 لا ادري ميزي بيو بايا شيني عذاب القبر غبان تفيا جدن جدن لاهرا لهكا جماعه مسني وانا علم نظري الي ميني وندا سي ان تنبيو كوا ان تشا القيامه النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا بينا من احاديث ان غدتي cewa kowanne bawa daga cikin bayin Allah idan aka tashi alqiyama ko ba zai gushe daga inni tashi a cikin kabarin sa ba sai Allah ya masa tambaya shi da shi ba wanda tafinta za mu tambaya game da abubuwa guda hudu wadannan abubuwa guda hudu ne wadannan ba ku sani ba ko an manta la yuzalu qadama 'abdin yawm al-qiyama hatta yus'alu 'an arba' عن حياته فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل به نفرق ذات بيه متنقر يعني يود أن لا يبقى توت هنك الأرض إيجاه hanyar shirme muke wannan wa an shababihi karfi da Allah ya baka lokacin da kake dan samari kuruciya da Allah ya baka fi ma ablahu ta wace hanya ka tsufar da wannan karsashi da Allah ya baka sannan za ta tambaye gaban dukiyarka da ka tara ta yaya ka samu kuma ta yaya ka kashe sannan za a tambaye kowa kowa game da ilimin sa me ya aikata da wannan ilimin kenan akwai aiki gaban bayi fa jama'a ko akwai aiki ko Allah ka tabbatar da alkhairi ka kuma sa mun ya mu daga cikin wanda zamu yi ansa wannan tambayoyi sannan jama'a kamar yadda muka sani ilimi yana buƙatar wasu abubuwa kusan guda hudu na farko dai ilimi ba a samu shi sai ta hanyar koyo kamar yadda manzo Allah ya faɗi hadisi Imam Muslim cewa innamal ilmu bitta'allumi kadai kunji kadai ana samun ilimi ta hanyar koyo an gane wannan ko kenan duk wanda bai koyi ilimi ba jama'a zai iya kun taba ganin wanda aka haife shi da ilimi aka waye gari kawai ya sani hatta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an koyar da shi ko ba koyar da shi ba waye malamin sa na'am malaika jibril alaihi salam ko yana zuwa min fawqi sab'i samawat zai zo da wahayi shi ya fara zuwa ya same shi a kogohira ya matse shi ce kai karatu ce ban iya karatu ba ya matse shi ce sai da shawiya ya sake ni yace min yi karatu yace ban iya karatu ba ya ƙara kama ni ya matse ni na biyu ki sai naji kamar raina zai fita sai sake ni ce mun kai karatu ce ban iya karatu ba ya ƙara kama na uku ya ƙara matse ni sai ce mai iqra bismi rabbikal ladhi khalaq kai karatu da sunan ubangijinka wanda ya halitta khalaqal insana min 'alaq ya halicci mutun daga dubban mani iqra wa rabbukal akram kai karatu ubangijinka shine mai karamci alladhi allama bil qalam allama al insana ma lam ya'lam a gaskin wannan ayat malaman tafsiri suka ce ashe wannan ya nuna maka cewa ba a samu ilimi da sauki ba a samu ilimi da mene da sauki kawai kana zaune kana huce ka dinga samu ilimi a kamar yake ce la yunadul ilmu bi rahatil jism ba a samu ilimi da hutun jiki za ga mutum yana neman ilimi ya tashi ya tafi wani garin yaje ya rango a can bashi dan abinci sai dai ya kwadago ya samu abin da zai ci yaje ya ci gaba da koyon ilimi almuhim ya samu ilimi kulluna dukkanan in wasu basu je ba sun je wasu waran sun yi karatu sun kuma dawo garin suna zaune amma da yace bare ya zo na a garin su ilimin yazo ya same shi ilimi zai zo malami zai ce al-ilmu yu'ta wala ya'ti ilimi ana zuwa masa ne amma shi baya zuwa sai ka je inda yake sanin zaka same shi yanzu mutumin da yake kwance a gida yana ce yana kallon abubuwa da yana kallon films yana kallon kaza da kaza zai zama ɗaya da mutumin da ke masallaci wajen koyon addini na'am sanin Allah kawai zai faɗo mai a zuciyar shi ne ya san Allah ya sai zai huta Allah kamar wahayi ba sai duba da an haka da kowa ya huta suka ce to wannan yake nuna maka cewa ashe ilimi ba a samu da sauki tunda manzon Allah ba sai aka kama shi aka mace shi sai aka ba shi ilimi dan haka kai ma hanyar neman ilimi sai kai haƙuri ina fata an gane wannan shi yasa malami suka ce ilimi da kake gani yana da buƙatar zuwa ga mene yahtaju suka ce ila inayatin kulawa na musamman zaka ba shi kansa ilimi wajuhudin da kuma kokari waje neman wannan karatu idan duk kana jajircewa waje neman karatu wa waqti da kuma ba ilimin lokaci duk abin da baka ba shi lokaci ka ba jama'a wallahi ba za ka iya shi ba kasuwanci ne kanikanci ne ko mene ne zaka koya in baka ba shi lokaci ba ka iya shi an gane wannan ko sannan wa fahmin suka ce ilimi yana buƙatar fahimta yayin da ake karantar da kai wani abu kai zaka kana fahimta to wai da aka faɗi kaza me ake nufi ne to ya zan yi fahimci wannan abu al-ilmu yahtaju ila al-fahm sannan kuma abu na gaba shine al-ilmu yahtaju ila huduri al-qalb yana buƙatar halatto da zuciya yayin da malamin kai ke karantar da kai karatu ya zanto zuciyarka tana wajen amma yayin da ke karantar da kai amma hankalinka yana waje kana ta wallahi bari da ga karatun nan maza maza an je an samu kan shirin nan to sai zama gaba ɗaya hankalinka baya kan karatu duk abin da za a yi kai a wurinka out of content ko ana yin karatu kana tunanin wani abu daban ko kana aikata wani abu daban sai ka dinga ji na kusa da kai suka ji na cewa na'am sai ka ce me aka ce kuna ba wurin tare amma saboda zuciyarka ba ta wurin ku to jama'a mu sani ilimi yahtaji ila madha huduri alqalb halatto da zuciya yayin da za a faɗa maka shi al-imam ibn al-qayyim a cikin littafinsa al-fawaid ya tsamo waɗannan abubuwa ƙarshen fa'idoji a ƙarshen wannan aya Allah ya ce inna fi zalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa shahid yace a cikin abin da aka ambata la dhikra akwai abin wa'azi da tunatarwa liman kana lahu qalbun ga dukkanin wanda ke da zuciya aw alqa as-sam'a ko kuma ya jefa jinsa a wajen da ake magana wa huwa shahid alhali zuciya tana halacce tare da shi ma'ana zuciya shi tana halacce game da abin da ake karanta mishi kuma ake sanya gani kenan jama'a ilimi sai hada wannan abubuwan da muka lissafa guda nawa inayatin wa juhdin wa waqtin wa fahmin wa huduri alqalb abubuwa guda biyar sai ka samu waɗannan cikakku sanan ilimi zai zauna a tare da kai jama'a akwai mutumin zai zo ya karanta qur'ani zai kasa haddacewa amma kun san me magana shine baya halatto da zuciyar shi yayin da yake karanta Qur'ani yana dai karantawa ne shi yana sai haddace ne amma misali yana tunanin wasu abubuwa ko yana jin bacci baccin ya rinjaye shi ko yana tunanin wani abu daban ko kuma akwai wasu abubuwa externally da ke ɗiban hankalinsa akwai distractions wasu abubuwa suna ɗauke mai hankali yayin da yake karatu misali ka zo ba janye kana kacu kai za ka yi haddace Qur'ani kana fara bismillahirrahmanirrahim إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها سوني ذو شعر مانا أسلام عليكم يكتع وعليكم السلام يا قدا لا بيا قالوا يا أيكي ماد الله إن الله لا يستحي أن ولا ذو شعر إلا بيا جينا نميك من كوايا أورن نمكي لا ينهي قريد الله كيها قريد نحن كاتو أما بس يا أنجمة شما يوش جايا ولا ذي هي هدن فوا زيو بزيو با saboda me ko ya fara ma zuciyar shi to da wanci ya tafi fa da to yanzu karfe ne zamu haɗa shi yana fa karatu Qur'ani amma yanzu karfe nawa da Allah akwai zuciya guda biyu a cikin zuciyar a cikin kirjinsa ma ja'ala Allah rajulan bil qalbayni fi jawfi ba wani mutum da Allah ya taba samu shi zuciya zukata biyu a cikin kirjinsa daya ce saboda ka shi ilimi jama'a yafi bukatuwa zuwa ga concentration yana bukatun concentration mutum ya maida hankali ya bada kulawa da nutsuwa yayin da ke karantar da shi an gane wannan ko jama'a dan yana daga cikin abubuwa muna wannan kuma muna sharan fage ne game da karatun nan saboda mu san irin waɗannan abubuwa da su taimaka mana wajen kiyaye wannan ilimin jama'a Allah ta'ala ya gafarta mana to jama'a kun ji an gane wannan ko sai ma da yace wa ma'rifatu dinil islam bil adillah da kuma wa ma'rifatu shine wa huwa ma'rifatu Allah zabura mu baya ko wa huwa ma'rifatu Allah ilimin nan fa shine abin da kina sanin Allah ana sanin Allah da menene ga ayoyinsa ko zamu zo mu fada gaba sannan akwai sanin Allah kala kala shi ma nau'i nau'i ya danganta kuma da irin ilimin da kake da shi na sanin Allah domin jama'a jahili bai san Allah ba shi yasa ibn rajab al-hanbali rahimahullahu ta'ala yace jahili baya jin tsoron Allah Allah shiga fata malam ta ya zaka ce jahili baya jin tsoron Allah ce to ya san wa zai ji tsoro kuma ya san me zai kiyaye abubuwa ne fa guda biyu at-taqwa yana da alaka da jin tsoron wanda aka wanda yace wanda ya saka aiki sannan kuma kana da bukatun sanin menene ma kace ka kiyaye din imma ne na kai imma ne ka bari to bai san ko ai daga ciki ba ka fada me zai ji tsoron Allah wannan shi yasa sai Allah ya kawo a cikin suratu faqir yace innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama kadai kaji Allah ya kawo wani kaidi kadai waɗanda ke jin tsoron Allah su ne masana malami suka ce ba wai manya-manyan malami ake magana a nan ba duk mutumin da ya koyi ilimin sanin Allah da ilimin sanin addinin Allah ya zama al-alim ya zama musulmi game da addininsa kamar da al-imam ibn kathir ya faɗa amma in ya zama to mutum bai koyi addini ta wannan yanayi ba jama'a akwai matsala a yau Allah ta'ala ya yafi mana wa ma'rifatu nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ya sanin annabi sallallahu alaihi wasallam wa ma'rifatu dinil islam bil adilla da kuma sanin addinin musulunci da dalilai dalilai jama'a na asali me yasa kake yin sallah Allah ya ce wa aqimus sala me yasa kake bayar zakka Allah ya ce wa atuz zakka me yasa kake yin biyayya ga iyaye wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana me yasa kuke taimakon addini Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum me yasa kake sada zumunci Allah ya ce fa hal asaytum in tawallaytum an tufsidu fil ardi wa taqta'u arhamakum me yasa kake bin annabawa gaba daya saboda Allah ya ce amana ar-rasul ma unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minuna kullun amana billahi wa malaikatihi kutubihi wa rusulihi ma'ana ka san musulunci ta hanyar dalilai masu gamsarwa an gane wannan ko athaniya nabiyu al-amalu bi yin aiki da wannan ilimin da ka koya yanzu Allah ya tambaye mu jama'a mutumin da bai san ilimi ba ya za iya aiki da ilimi ha mutumin da bai je makaranta ba ya zo a ce to yau shikenan shi ko da Allah yau zai karanta da dalibi a makaranta anya karatu nan zai yi kuwa to shine al'amalu bi bayan ka san ilimin kuma to dole kai aiki da shi kamar yadda malami ke cewa mal ilmu illa al'amalu bi ilimi ba a bakin komai yake ba sai dai aiki da shi shine kawai ciri wa ilimi amma sai ga wani dan ya kai a fara wannan kai kana ganin shi nan yayi karatu amma kuma ganin shi nan ana duk inda yake shiga aya yana can duk inda yake buga ganga yana can wajen shaye-shaye yana can kai ga ranci na sani sai ka ga mai wa'azi kana karanta ayoyi sai ma na karasa maka ki buga duk na sani to da Allah ya tambaye mu jama'a wannan ilimin sai ya masa amfani na'am bai masa amfani ba babu amfani wannan ilimin nashi domin aiki da ilimin shi ya mafi ilimin wahala haka wasu malami suke cewa aiki da ilimi yafi koyi ilimin wahala dan ayo akwai ilimi da yawa a duniya ya yaya aikin kuma da shi yake yayi karanci ko yayi yawa al-thalitha na uku shine ad-da'wah ilayhi yin kira zuwa ga mene zuwa ga jama'a zuwa ga wannan addini ko kenan wajibi ne karan ku mai kira zuwa ga Allah shi yasa Allah ta'ala yace wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin wa lini fi kawun zance mana babu wanda yafi kyawun zance sama da wanda ya kira zuwa ga Allah sannan kuma yace ni ina daga cikin musulmi sai ma Allah ya ce maka ba wanda zai samu wannan sai masu hakuri ba mai samu wannan sai mai arihin wato mene sai mai rabu wanda yake mai girma ar-rabi'a na hudu mana yace as-sabru 'ala al-adha fihi kai hakuri da cutar wanda zaka samu akan addinin nan a wajen aiki da iliminka a wajen kira zuwa ga iliminka dole yana bukatar mene hakuri hakuri ko shi yasa ma Allah ya dinga lallashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce wasbir kai hakuri wa ma sabruka illa billah amma hakurinka da zaka yi fa ya zanto kai ne domin Allah shi kadai wala tahzan alaihim kada ka rika yin bakin ciki game da abin da suke aikatawa wala taku fi dhayq mimma yamkurun kada kasance cikin kuncin zuciya game da abin da suke kullawa na makirci inna allaha ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun kina ga hakuri Allah ya ce manzo Allah fasbir sabran jamila kai hakuri amma hakuri mai kyau kina ga hakuri mara kyau akwai hakurin dole kaga cewa nan yayi hakuri ce hakuri ya zama dole ma shi dan dole zai yi hakurin ba zai hakurin ta'abbudan lillahi ba na fata ga da wannan ba hoshi gaskiya sai an gyara wannan ba ka cewa hakuri ya zama dole a na fata an gane wannan ba aiwa Allah haka ce hakuri ya zama dole shi kansa hakurin mene ibada ne madalla musamman akai rasuwa ko mutum ya rasa wani abu da yake so ko wata ko ya samu hasara a cikin business din sa aka ga cewa wannan ya hakuri ya ce maka hakuri ya zama dole ya zama tilas ba da shi dan dole yake hakuri amma ku sani as-sabr naw'un min anwa'il 'ubudiyyati lillahi 'azza wa jalla nau'i ne daga cikin nau'in bauta ga Allah kamar yadda zamu zo mu yi bayani game da kashe-kashen hakuri jama'a insha Allah ta'ala zai bayani game da kashe-kashen hakuri kaji cewa to kai kana cikin irwan ne kake a darasin mu na gobe insha Allah ta'ala Allah ta'ala ya dace da mu jama'a sun kai hakuri saboda kurewar lokaci zamu tsaya anan insha Allah ta'ala ayi hakuri za a ji karatun ana an tafiya a hankali a hankali mu din ba mu san komai ba abin namu dama dan kwatance ne da fata Allah ta'ala ya sa abin da muka karanta daidai Allah ya sa mu tare a cikin lada wanda muka yi kuskure kuma Allah ta'ala ya gafarta mana buƙatu min alkhairi Allah ka biya mana kuma waɗanda suke halattar karatun idan karatun ya yi tsauri da yawa ko ba a gane da Allah sai a yi magana cewa ba a gane ba ko kuma ga salon da ya kamata a ɗauka ko fa shawara a wuri take zurfa fara karatun ayi ko abin da muke so mu kai gari shi al'umma ta fahimta kuma ta gane saboda mu tsira mu gudu tare mu tsira tare ko Allah ta'ala ya rata da mu kan tafaki majalici Allah ta'ala muna roƙonka ka ɗauka musulunci da musulmi ka tsantar da kafirci da kafirai وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته